sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleimani ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki take farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 18 ga watan Afrilu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an gudanar da wani taron neman zaman lafiya don haɗa mabiya addinai daban-daban da al'ummar ɓangarorin jihar Kaduna da ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sai muhimman rahotanni daga jaridun Najeriya, sannan za mu kawo muku nasihar watan Ramadana. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya, ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Prime Minister Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Ukraine. Ba ƙwace birnin ba, Prime Minister Denis Shmyhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. ‘Yan sa'o'i bayan cikar wa'adin da Rasha ta bayar ga mayakan Ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya su miƙa makamansu, har yanzu akwai sojojinmu don haka za su yi yaƙi har zuwa ƙarshe, in ji shi. Da aka tambaye shi game da rahotannin da ke cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi imanin cewa Moscow na samun nasara a yaƙin, Shmyhal ya ce yayin da ake fafatawa a garuruwa da dama, karsan ne kaɗai a kudancin ƙasar ya faɗa ƙarƙashin ikon Rasha. Fiye da garuruwa, ƙauyuka da birane 900 an kubutar da su daga mamayar Rasha, inji Shmyhal, yana mai cewa Ukraine ba ta da niyyar miƙa wuya a yaƙin gabashin Donbas. Ranar da ke zama ranar matuƙar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai sosa rai a ranar Ista na neman zaman lafiya a yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da haɗarin sanadin yaƙin nukiliya. Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita, wadda ke fuskantar ƙalubalen tashin hankali da ɓarna da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi, inji Francis, yayin da yake magana daga tsakiyar baranda ta dandalin St. Peter's. Papa Roma ya kammala bikin Easter a farfajiyar da masu ibada suka cika makil a karan farko don bayan barkewar annoba a farkon shekarar 2020. Kimanin mutane 50,000 da ke dandalin da kuma wata hanya da ke dab da wurin sun yi ta tafi lokacin da ya ambaci Ukraine. Don Allah kada mu saba da yaƙi, Francis ya yi roƙo bayan ya yi Allah wadai da nuna ƙarfi yayin da mutane ke fama da wahala. Har ila yau, Papa Roma ya yi fatali da yaƙin da ake yi a Ukraine ba tare da ambaton shugaban Rasha Vladimir Putin kan matakin ƙaddamar da mamayewa da kai hari kan Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu ba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afkawa gabar tekun gabashin Afirka ta Kudu ya kai 443, ciki har da wani mai aikin ceto, kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi, yayin da wasu da dama suka ɓace. Premier Lardin KwaZulu-Natal Sihle Zikalala ya shaidawa manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu yanzu ya kai 443, inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Wani jami'in tawagar masu ceto ya fuskanci wahalar yin numfashi kuma an ɗauke shi zuwa asibiti, abin takaici ya mutu. Ruwan sama ya fara ɓarkewa a yankin gabashin da ambaliyar ruwa ya yi ƙamari, lamarin da ya ba da damar ci gaba da bincike da gudanar da ayyukan agaji bayan fuskantar ɗaya daga cikin guguwa mafi muni da za a iya tunawa a tarihi. Zikalala ya ce mummunan yanayi ya sa aikin da muke yi na tantancewa da ceto yana tafiyar hawainiya, amma mun sake dawa gaba ɗaya cikin sauri.
Nan ba da jimawa ba, Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bar mu leƙa Najeriya, inda aka gudanar da wani taron neman zaman lafiya da ya haɗa kan mabiya addinai daban-daban da al'ummar ɓangarorin jihar Kaduna domin ganin kawo domin ganin kowa ya bada gudunmawa wajen samar da zaman lafiya mai daurewa da ci gaban kasar. Ga rahoton wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra.
Mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta Nigeria Khan Nation Jihar Kaduna Reverend Chris Ange wanda ke jawabi a wurin wani taron zaman lafiya a Jihar Kaduna. Ya ce zaman lafiya dai shi ne kawai zai ceci al'ummar wannan ƙasa.
Muna so mu yi magana da community su tashi su yi yaki sosai. Muna so mu samu zaman lafiya a Nigeria. Shi ne zai ba mu daman da zai mu yi yaki da zai mu so. Muna so mu yi tafiya daga nan zuwa Sokoto ba zaman lafiya ba za mu yi ba. Muna so mu je mu gan yarenmu a Lagos ba zaman lafiya ba zai mu zo ba. Zamfara Katsina, Kaduna, Sokoto, Niger, Borno, Benue, Plateau, Taraba, ba zaman lafiya, ba zaman lafiya. So muna roƙon babamu Buhari a tashi. Ayi abun ya kamata ayi mu samu zaman lafiya a Nigeria.
Rabaran Father Joshua Achi shine shugaban kungiyar da ta hada wannan taro na zaman lafiya a Jihar Kaduna da ya hada da daliban makarantu da kuma kungiyoyi daban-daban. Kuma yayi bayanin hikimar hada wannan taro.
Mun kira mutane ne domin mu zo mu tattauna kan salama a jihar tamu na Kaduna kuma a kasar mu na Najeriya. Mun san da cewa inda babu salama akwai damuwa.
Menene dalilin kawo dalibai akan magana zaman lafiya?
Mun kawo su ne domin wani lokaci muna magana kaman mun sa su a gefe daya. Ya kamata mu fara tun ga kurciyan su mu ilimantar da su akan wannan maganar na salama.
To ko me ɗaliban makarantun da suka halarci wannan taron zaman lafiya suka koya?
Sunana Gani Abdulganiyu, ina nan makarantar mata Independence Way. Mu dai abin da muka fahimta yanzu zaman lafiya komai ne, in babu zaman lafiya babu Najeriya ɗa. Mu ɗalibai mu ma an koya mana yanda zamu mu kira ɗan uwanmu ɗalibai yanda za su zauna da juna lafiya.
Na ta Blessing Matigias ne daga Government Girls Secondary School. An koya mana yau akan zaman lafiya kuma mun gode da mun program da muka zo yau zai kara mana zumunci.
Sunana Fadila Bakar Adam na makarantar GGSS. Za mu iya taka rawar gani akan mun hada wata kungiya mu ma na dalibai da za mu rika bada gudunmawar mu akan zaman lafiya.
Taron zaman lafiyan da ya hada da mabiya addinai daban-daban da al'ummomi daga bangaurori daban-daban na jihar Kaduna da ya tashi akan cewa dole ne kowa ya bada tashi gudunmawa wajen ganin an samar da zaman lafiya domin ci gaban kasa baki daya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla an gaishe ka Isa Lawal Ikara ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu.
Na sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaka masu tayar da ƙayar baya sama da 100 da suka haɗa da komandoji 10 a cikin 'yan makonnin da suka wuce, yayin da suke ƙara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram da ƙungiyar ISWAP da ta ɓalle sun shafa fiye da shekaru 10 suna fafatawa da sojojin Najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa ƙasashen da ke makwabtaka. Kakakin rundunar haɗin gwiwar ta ƙasa da ƙasa, Kanar Muhammad Dole, ya ce sojoji sun kutsa cikin yankunan da 'yan tada ƙayar bayar ke iko da su a yankin tafkin Chadi, inda suka kwato makamai da abinci da kuma haramtattun mugun ƙwayoyi. Rikicin masu tayar da ƙayar bayar ya ta'allaka ne a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma ya yi sanadin mutuwar dubban mutane yayin da ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu zuwa sansanonin gudun hijira. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce mutane 17 suka jikkata a arangama da 'yan sandan Isra'ila suka yi a birnin Kudus. Rikicin dai ya ɓarke ne jiya Lahadi bayan da 'yan sandan Isra'ila suka shiga harabar masallacin Al-Aqsa domin kare wurin da Yahudawa ke kai ziyara. Wurin shi ne wuri na uku mafi tsarki a addinin Islama kuma mafi tsarki ga Yahudawa, kuma wuri ne da ake yawan samun tashin hankali. 'Yan sanda sun ce ziyarar da Yahudawa ke kaiwa ta yau da kullum ce da aka saba, kuma sun zargi Falasina da tara duwatsu da nufin tashin hankali. Amma a bana, watan Ramadana mai alfarma na musulmai da kuma tsawon mako guda na idin ƙetarawa na Yahudawa sun gudana a lokaci guda, inda dubban maziyarta suka yi ta tururuwa zuwa birnin Kudus. Rikicin ya barke a ranar Juma'a da ta wuce bayan da 'yan sanda suka ce Falasɗinawa sun jefa wani wuri mai tsarki na Yahudawa da ke bangaren.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu sai ku daɗa kiyar zama don ku saurari shirin Zauren Matasa.
Zauren Matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA za mu ci gaba da duba tasirin dakatar da shigowar baƙin haure a yankin Agadez na jamhuriyar Nijar. Shin hakan daidai ne ko dai ya dace a ciza a hura? Wakilin Muhammad Mahmud ya ɗauko mana shirin.
Abinda zaka ci ma kai kankan ka bali haka taimaka mu wani gagara yake ya za a yi ka muka shi dadin wuga dokar lalaci ne aka kama mutane ba doka bace ba haka kuma kawai wani na kaso ne aka kama jaha ta Agadez mu abinda muka doka kenan.
To Malam Bashir Alhaji Sani, bayan dakatar da wannan safar ta bakin haure, kamar mecece mafita a matsayin ka na matashi wanda a baya kun ga yadda aka gudanar da shi wannan abin na bakin haure?
Akwai mayan matsalolin da wannan abu da ya sha ya haifar wanda yake idan ba mu yi hankali ba fa da shugabanni managarta wannan matsaloli ne da za a sha da su da shekara 100 ma ba za a ƙariya da su ba. Da so da menene yau duk da an ce bakin haure dama an sani harkar tafe-tafe bulaguro ne matasa ne ke yi to wannan abu burus da ya zo haka kama abu ya faɗo daga sama ya sa wasu matasa sun kasa daurewa sun sa kansu goto wasu hayoyi wanda yake matasa ne wanda yake suna da basira suna da karfin su je su aiki amma yau an hana su abin da ya kamata sun sa kansu harkar shayi-shayi kamar yadda dawowa na ya faɗa wasu kawunci abubuwa dai ga sunan ba za su faɗu ba matsaloli ne da dama a abun nan a haifar da su kuma mafita mine ne mafita yanzu in zo zancan mafita abu ne wanda ya kamata yana son a zauna a yi nazari ya nan dai zai zancan a takaice kamar abun da ya kamata tun can ma kafin dakilawa ga hayya da ya kamata a tsaya a jiba me za ta haifar kaga yana cikin mafita
haka
dakile hayyar wagga ta jigilar bakin haure me zai haifar to yanzu dai jafa abun da ya haifar ya haifu akwai shi yanzu kuma da sai zancan ta ina za a bullowa shine kenan kafin a dakile hayyar ya kamata a fido ma matasa me kamata a yi bayan can da man kadiba menene mutun yana zaman shi da mamman shi da baban shi da shugaban shi wanda yake kula da harkar lafiyar shi harkar tsaron shi me zai fidda shi ƙetare sahara aka dan yi tafiyar kwana biyar ko sati guda ba ruwa ba wanka ya kasan ba karamin abu ba a tsaya a dibo ya hatsarin da zai je tarraca ya za a yi comparison shi da hatsarin da ya kura shi daga nan cikin kasar shi ya kai shi wancan ƙasa to kaga za mu iya cewa wa'anga da muke tare su suna wa'annan dokoki watakila idan aka jiba za mu iya cewa sun fi zama hatsari da tashin hankalin da mutum da zai je tarraba can kaga wannan abin jiba ne ku jiba da ake hana wannan mutane amma malgrade duka sun gwammace mu su tai to me kora su wai daga nan shi da ake cewa abin da ya fidda ku sura mai shi ya je fada wuta ya fi wuta zafi
kamar yanzu ya kake ganin za ku samu mafita ga matasan da suka bar aiki wannan yanzu kuma suka kuma suna zaman kashe wando
mafita abu dai ne har gar kashe wando tayyawa shomaji yayyawa Niger Niger babu masana'antu yan kasuwa ba su da masana'antu haka zalika gwamnati shi bai yi ba wanda ke nan ma kadan kada ana neman dakile su su bar aiki kwata kwata to ina mutane za su sa kansu dan kasuwa yau ka tashi ka ce company za ka yi ba kai da kanka ba za ka taso kai aiki kana da bukatar dokan ma'aikata to tax da gwamnati zai ma sai fidda ma abin gare daya shi kuma bai yi ba kaga wannan mafita guda ce kenan wannan isu ne ya kamata mu fidda shi cikin ranmu wanda yake idan mutun ya tashi sai ya wani abu na ci gaban kasa a kama mai kasan mu ce yake ba wata kasa bace wata uwar duniya ji za ta ribanta da abu sannan abu na biyu kuma abu na biyu ne ne banci wannan mai masana'antu tun kafin alike wanga abu akwai izinin mu na wanda yake ma'aikata matasa da dama sun samu aiki cikin kasa kun ga yadda aka zo su ma aka rufe su kuma wannan shi ma ya ƙara kawo to da shumashi eh number kin ya ƙara karuwa sosai
adadin masu zaman kashe wando ya ƙaru kenan
adadin masu zaman kashe wando ya ƙaru sosai ba azanci
Malam Muhammadu idan muka dawo wurin ka kai safara daga Agadez zuwa Alger kuma safarar ku ita ne hadda ma su bakin hauran cikin wannan jigilar da kuke yi ya za a kwatanta yanayin da a wancan halin lokacin da kuke wannan jigilar ta bakin haure da yanzu
lokacin da ta muke wannan harkokin ana samu sosai amma yanzu abin aka zo aka taushe shi baki daya babu wani abu wanda ke shigowa samun di ya canza yanzu shomaji sun yawa babu komai cikin gari ko kuma da wannan lokacin muna samu an muna taimaka mu wasu kuma ga aika ana samu cikin gari da kyau yanzu ga komai ya tsaya shine kenan ya kamata a jiba mafita wanda yake za a samu matasha a rage shomaji da wanda yake ga su suna da niyyar su bada a bar su su tayi su bada an tare an kawo matsaloli an sa cikin gari abubuwa duk sun yawa dai ga su na demo ma san me za mu ci ba
to kuma kamar Hamid abinda muke so mutane su gane kamar an ce an dakatar da bakin haure sai mutane su ga su yi mamaki kamar ita ya ne ya shafi wa mutane a garin ko shi harkar bakin haure da ta shigo tabarkalla kan maza kan mata kowa ya samu karuwa tunda akwai wanda yake otal gare shi kaga in aka ce otal kenan kaga mata ne suke wannan aiki wani biro yake saidawa wani kuma kabu-kabu yake zai dauki mutum daga nan ya kai shuri kaza ya mai to yanzu wannan abubuwa duka babu su yanzu a jiha a fadin jiha a garin babban aikin da adda koyan gara a garin aikin shine aikin kabu-kabu ko na daidai da to shi da kanshi mutane ba a bar su mai diske tunda cikarrun da ake musu sun yawa mutane sun rasa me za su sun rasa ina za su sa kansu cikin rayuwar da ake cikin yanzu fisiji da lai kuma abu na biyu babban matsalar da take ci mana tuwa kwarya mu mutane a garin yanzu an zo an ce an tsere bakin haure to ai akwai immigration din su gwara wanda OEM take finance din su da menene yanzu zaman da ake shi ba gwari ya haɗa a garin shi jin dadin rayuwa a zaman da ake saboda mene me yasa na ga haka nan ka gani yanzu su ba kin haure wanda da ko cikin kanka na refugee kamar ma'ana wuraren da ake sansane yan gudun hijira ko me ake ce me eh yanzu duka za ka ganin su biya gari su farmu a kokurin da ake basu abincin su wuce yake abincin da suke ci ko dan gari ba zai ci shi ba to ai dan menene su magabatan da namu da suka tashi yin wannan abin ai sai su yi nazari su gani to bari su gyara mu kamata mu fi su jin dadi ba su bai kamata su yi jin dadi su zo wa ne suke kenan ya kamata mu a ci mu muna jin to mu zubanci an tsira mu ba ruwan su da mu ba san cin mu ba ba san shan mu ba ba san yadda muke yi ba kuma in kana sana'a a bika a dame ka me ya din yadda kamar yadda na ga maka na a garin babu wata sana'a wadda ta wuce ta mata sa wadda ta wuce kabu-kabu da alilita to ita da kanta fuskantar matsaloli ruli take kullun yau an kama ka gobe ai kaza waga takarda waga takarda to saboda Allah da Annabi ya ake so ai ya ake so ai kenan ya kamata gwamnati ya tsaye
kenan bayan da matasan suka saki kamar wannan harkar ta bakin haure sai kama sana'ar kabu adi a chaba da kuma adidita
eh yau saboda
haka ma kuma ana
eh saboda babu wata sana'a da za su yi wata sana'a ce za su yi ba fita ko guda ita ce wannan wanda in kashi sha yanzu magani yanzu gome ake cewa yanzu zaka shiga ta yanzu zaka dan samu abin da korin bakin ka kuda ita kadai ce diggarin agarin din ka sana'a da an dubo wannan tunda yau ko baka da kiliyan baka da komai in ka sai adidita ko kabu-kabu da kafa ta kabu ki fasaje ka tai ka samu abin da zaka samu to ita ma kaga tana fuskantar kalubalen da ake ciki to mu babban kiran da muke yi bai kamata ba a ce yau dan gudun hijira wanda yake zo wani ya hi dan gari shin dadi bai kamata ba haka nan ba saboda ni na tabbata na imani ga Allah abinda yadda suke shin dadi wani dan gari ba ya shin dadi duk wata biyo su ake su ce ci mai kyau su sha mai kyau ai muna gani ba makafi bane muna ga abin da ke gurana cikin gari
yawa to malama Safina wato Ayuba zamu dawo wurinki yawa kamar wannan harakar ta bakin haure daga cikin bakin hauren da wannan harakar ta sa aka dakatar akwai mata waɗanda suke zawa kuma irin wannan safara a baya kun ci muriyar wannan safara ta bakin haure bangaren mata shin ya za a kwatanta yadda wannan matsalar ta shafe ku bangaren mata a hali yanzu
na farko dai a misalin da zan bada ko a yanzu a cikin yanayin da ake ciki mai hankali yana nura a da yadda ake me yake zarganiya a cikin garin Agadez ko me yake wucewa yana zuwa abin alkhairi ya bambanta da wanga yanayin da ake ciki na yanzu
masu sauraro nan za mu sake dasa aya 20 makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka da wakilinmu na yankin Agadez Hamid Mahmud Nasira da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
madalla an gaishe ka Nasir Adamu Alhikaya yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Najeriya
zan fara sharhin jaridin ne da jaridar Disday daya daga cikin manyan labaran jaridar Disday na cewa jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ta tsaida ranakun 30 da kuma 31 ga watan Mayu mai zuwa a matsayin ran da za ta gudanar da zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a yanda kuma ta aje 23 ga watan Mayu domin gudanar da zaben fidda gwani na yan takarar gwamnonin jihohin Najeriya sai kuma jaridar Leadership a yanda jam'iyyar ta APC ke bayyana ranakun gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takaranta na shugaban kasa da kuma gwamnoni jaridar Leadership ta bayyana cewa tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari da kuma tsohon sanata Kabiru Marafa daga jihar ta Zamfara sun fice daga jam'iyyar ta APC zuwa jam'iyyar PDP a wani taron manema labarai a gusau fadar gwamnatin jihar Zamfara shugaban jam'iyyar PDP a jihar Zamfara Kanal Bala Mande mai murabus ya ce jigajigan jam'iyyar ta APC sun dawo jam'iyyar PDP ne bisa la'akari da yadda jam'iyyar ta APC a jihar Zamfara ta shiga wani hali na kakana kai sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugabannin addinai na Kirista da na Musulmai da kuma yan siyasa a Najeriya bakin su ya zo daya wajen kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya farka daga bacin da yake domin magance matsalar tsaro da yanzu haka yake neman ya mamaye kasar baki daya shugabannin Churchin Methodist da kuma Anglican a Najeriya sun yi wannan kiran ne a wani taro da suka gudanar cewar shugaban Churchin Methodist Dr. Samuel Uche akwai bukatar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara zage damtse wajen shawo kan matsalolin da ke addaban Najeriya musamman ma dai na tsaro sai kuma jaridar The Sun daya daga cikin manyan labaran ta na cewa dakarun sojan Najeriya da ke yaki da ƴan kungiyar Boko Haram da kuma ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya sun kashe ƴan kungiyar kimanin 100 a wani batakashi da aka yi tsakanin dakarun sojan Najeriya da kuma ƴan kungiyar ta Boko Haram ko kuma ISWAP a yankin tafkin Chadi kakakin rundunar sojan Najeriya Kanal Muhammad Dole dake yankin na kasar Chadi ya bayyana hakan a sharkwatar rundunar sojan dake Njamena kasar Chadi wasu daga cikin komandojin da aka ce an halaka sun hada da Abubakar Dan Buduma da Abubakar Shuwa da Abu Ali da kuma Abu Jibrila sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran ta cewa fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta maida martani game da sukan da gwamnatin jihar Rivers ne ya samu wuke yema gwamnati dangane da ahuwan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa wasu tsaffin gwamnonin jihar Plateau da kuma Taraba wato Joshua Dare da Jole Nyami a makon da ya gabata sai dai fadar shugaban kasa ta zargi gwamnan jihar Rivers da kin halartar taron majalisar koli da aka kira domin zartar da wannan hukunci duk wanda cewa an gayyace shi babin jifrin murai Amurka daga Lagos
aka shirya baban gida Jibril masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana
Assalamu alaikum sunana Tahiru Musa Reza wanda aka fi sani da Bille hakika mun shigo wata mai alfarma watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi yana cikin farilloli ingantattu don haka tasirin wanda na samu a cikin watan azumi, wata mai alfarma, shine na samu canjin rayuwa. Don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce in ka shiga ciki ka dada kama kanka fiye da da. Tunda aka shiga watan azumin nan, na kama kaina fiye da da dai, don wannan umurni ne na manzon Allah. Kuma buri na shine Ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba man makwabta, irin su sadaka da zakka da sauransu wanda Allah ya ka'ida na daidin gurgudu. Ina da niyan haka, don wajibi ne ga musulmi in har yana da abunda zai taimaka ya taimaka. Kuma ina fatan hakan din ni da yi, Allah ya yarda dan taimaka ma makwabta da ƴan uwa da abokan arziki daidin abunda gurgudun abunda Allah ya hore min ni ma dan cira cikin babbasu. Kuma shi azumi muna cikin ta, muna yin ta abu ne wanda Allah ya ce in har Allah ya kawo mu wannan wata muka shiga cikin azumi, abubuwa dewa ka janye shi ka kama kanka. Kuma Allah ya yarda da yardan shi da karfin ikon shi za mu rike wannan alkawarin da muka dauka, don muddin muka saba ma wannan abun din da alkawarin da Allah ya ce mu rike azumin mu ba daidai bane.
Masha Allah, ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Prime Minister Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine. Ba kwace birnin ba, Prime Minister Denis Shmyhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Yan sa'o'i bayan cikar wa'adin da Rasha ta bayar ga mayakan Ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya su mika makamansu. Ranar da ke zama ranar matukar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai so sarai a ranar Ista na neman zaman lafiya a yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da haɗarin sanadin yaƙin nukiliya. Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita, wadda ke fuskantar ƙalubalen tashin hankali da ɓarna da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi, inji Francis. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afkawa gabar tekun gabashin Afirka ta Kudu ya kai 443, ciki har da wani mai aikin ceto, kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi, yayin da wasu da dama suka ɓace. Premier Lardin KwaZulu-Natal Sihle Zikalala ya shaida wa manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu yanzu ya kai 443, inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Rundunar sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaƙa masu tayar da ƙayar baya sama da 100 da suka haɗa da kwamandoji 10 a cikin 'yan makonnin da suka wuce, yayin da suke ƙara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayaƙan Boko Haram da ƙungiyar ISWAP da ta ɓalle sun shafa fiye da shekaru 10 suna fafatawa da sojojin Najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa ƙasashen da ke makwabtaka.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba, saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Masu sauraro, a da muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayani gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ke ce taku Binta Suleiman Yaro, da na shirya na kuma gabatar, take muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma'assalam.